بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu biyar da mu a cikin wannan tasha tamu ta auratayya, inda za mu dinga kawo muku bayanai da suka shafi auratayya da zamantakewa ta iyali da kuma hanyoyin da ake bi domin a takaita, don matsala ba za ta kare ba indai ana da rai. To a takaita matsala, kuma in ta taso a san yadda za a warware ta, la darara wala dirara, la tazlimuna wala tuzlamun. To za mu tattauna yau akan wasu dalilai guda 12 waɗanda suke nuna mana fa'idodin aure. Shine darasi na biyu. A darasi na farko mun kawo ayoyi da hadisai da maganganun magabata har guda 10 da suke kwadaitar da mu zuwa ga aure. Yanzu kuma za mu kawo dalilai, wato da wasu fa'idodi da mutum zai samu a cikin aure har guda 12. Na farko, shi aure imtithalul amrillahi ta'ala. Idan mutum ya aure, fa'idar da zai samu ta farko shine ya bi Allah. Kaga ko wanda ya bi Allah, duk abin da ke cikin aure lada ne, saboda bin Allah ne. In mutum ya aure, ba yadda zaka kai aure a ce ka saba Allah. In kai aure ka bi Allah, saboda haka abu da zaka sa na farko a ranka lokacin da kake shirye-shirye na yin aure, ka sa niyya a ranka cewa auren nan da zaka yi Allah zaka bi da yin auren. To duk abin da zai faru a cikin auren na rashi da samu da bakin ciki da farin ciki, duka sai Allah ya baka lada saboda kyakkyawan niyyar nan ta cewa biyayya zaka yi ga Allah. Dalili na biyu na fa'idodin aure shine ittiba'u sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa liqtida'u bi hadiyil mursalina. Cewa abinda zaka sa a ranka ya kai mai shirin yin aure, ya kai wanda kake aure kake jin ba dadi abubuwan. Dama fa aure ba dadi gaba ɗaya bane. Akwai ranar zuma, akwai ranar madaci, akwai ranar guna, akwai ranar shayi, akwai ranar aure. Yana da damunarsa, yana da raninsa, yana da bazara, yana da sanyi, yana da zafi, yana da iska, yana da kura. Duk a cikin aure akwai waɗannan abubuwan. Da haka duk wanda zai aure ya shirya, akwai kura aure, akwai ruwan aure, akwai tsawa aure, akwai damuna aure, akwai bazara aure, akwai ranin aure, akwai farin cikin aure, akwai bakin cikin aure, akwai sanyin aure, akwai zafin aure. Duk a cikin aure akwai waɗannan rayuwar. Akwai samu a cikin aure, akwai rashi, akwai jarabawa. So da haka in zaka shiga aure, ka shiga da kafar dama, kuma ka san ina ka shigo. Tunda zaka yi koyi ne da Annabi alaihi salatu wassalamu da annabawa. Shine fa'ida ta biyu da zaka samu a cikin aure. Fa'ida ta uku, kasaru shahawa wa gaddul basar. Aure yana karya sha'awa, yana kuma rintsa ido. Ba abin da ke halaka mutum irin ya dauki idansa, kai ne bin fina-finan batsa, kai ne kallon littafan batsa, kallon matan mutane akan hanya, da kalle-kalle har zuciyarka ta dauki hoton batsa ta sa maka a ranka, ta yadda in baka kalli batsan nan ko kai batsan nan ba ka jin dadi. Saboda haka aure zai toshe maka wannan kafar, wanda kuma kafa ce da Allah ce wa qullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ka fada ga mu'minai su rintsa idansu su kuma kiyaye farjojinsu. Wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun. Kaga ashe kenan, idan mutun yayi aure to ya aikata wannan aya da Allah iya bi mu'minai har a gurare biyu a cikin Alkur'ani, da cewa su ne waɗanda suke kiyaye gabansu. In ka gansu da mace, to matarsu ce ko kuyangarsu ce. Kuma wanda duk ya nemi matarsa ko kuyangarsa, a wajen Allah ba shi da laifi. Amma wanda ya ƙetare iyaka ya bar wannan abin da Allah ya shimfiɗa, to wannan shi ne wanda yake ɗan ta'adda mai ƙetare iyaka. Abu na huɗu da mutum zai samu shi ne tahsinul farj wa ifafun nisa. Mutum zai samu kariya daga wato ainihin fadawa cikin alfasha, sannan kuma zai tsare matarsa ita ma, matar da ya aura, ga barin fadawa alfasha, wanda shine fa'ida ta hudu. Fa'ida ta biyar, adamu zuyu'il fahisha fil muslimi. Idan aka yi aure, to an toshe kafar samun yaduwar alfasha da ƴaƴan shegu da yaduwar cututtuka waɗanda suke yaduwa ta hanyar aure, to duk waɗannan auratayyar da bata dace ba ko saduwar da bata dace ba, cututtuka su yadu, ƴaƴan shegu su yawa. To idan ana yin aure an toshe wannan kafar, an kuma toshe wannan kofar, wanda shine fa'ida ta biyar. Fa'ida ta shida, takasirun nasl, za a yawaita mutane, ba wai yawaita yuyuyu ba. Mutane ba su fahimci wannan hadisin ba. Wannan hadisin da yace ku aure ku hayayyafa, zan yawaici annabawa da yawan Qur'anul Alkiyama, ba fa yana nufin mu tara ƴan kwaya, ƴan daba, jahilai marasa aikin yi, masu fashi, masu sata, masu kidnafin, ba irin su ba. Ana nufin ka haifi da kai masa tarbiyya akan addini, kai masa tarbiyya akan ilimi, ka koya masa sana'a, ka sa masa suna mai kyau, yadda kai kanka za ka yi alfahari da shi, kuma annabi alaihi salatu wassalamu zai alfahari da shi. Da haihuwa yuyuyu, ƙara ka samu guda ɗaya ƙwaƙwara. Saboda haka wannan hadisin ba yana nufin kai ta haihuwa ba kan gado, ba tarbiyya, ba kulawa ba. Wanda in mun zo manufar haihuwa, za mu yi bayani akan waɗanda yadda ake haihuwa, da kuma yadda ake kula da abin da aka haifa, da kuma cewa in ma ba za ka kula da abin da ka haifa ba, ya kamata ka ɗau mataki da wuri. Sannan abu na bakwai, shi na takwas, hubbu, wato shi ne tahsilul ajr minal jima'i fil halal. A cikin fa'idar da ake samu ta aure, akwai samun lada mai yawa ta hanyar mu'amala da matakka ta halal. Ba wanda zai ganka izarge ka da izinin babanta, da izininka, da izinin al'umma. Duk wanda ya ganku zai ce matarsa ce. Ba ka tsoro, ba ta tsoro. Ba ka da firgici, ba ta da firgici. Ba ka da fargaba, ba ta da fargaba. Saboda abin da kuka zauna kuke yi, abu ne da kowa ya amince cewa bai saba Allah ba. Abu na takwas, hubbu ma ahabbahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka so aure, kai aure, to ka so kuma kayi, kuma ka dabbaka abin da annabi alaihi salatu wasallam yake so. Ya ce hubbu bi ilayya min dunya kuma tibu wan nisa. An kawata min a duniya kusan kanshin turare da kuma san matana. Annabi alaihi salatu wasallam yana san matansa, kuma yana san ya ji kanshin turare. To in kana san matarka kai aure, akai auren soyayya, auren kauna, auren fahimtar juna, aure akan ilimi, to za a samu wannan. Sannan abu na tara, ijadul walad allazi yantafi'u bihi ba'dal maut bi du'aihi. Idan kai aure za ka samu da, wannan dan kuma za ka amfana da shi a duniya, za ka amfana da shi a lahira. In ya girma ya zama nagari, zai maka addu'a. In ya mutu dan kankani, zai amfane ka. Wanda shi ne fa'ida ta goma, shi ne waɗanda suka haihu, ƴaƴansu suka rasu suna ƙanana, to ƴaƴan ranar alkiyama Allah zai ce ku tafi aljanna. Sai su ce Allah muna jiran iyayenmu maza da mata. Sai ce kai ku tafi aljanna. Sai su ce Allah muna jiran iyayenmu maza da mata. Sai Allah ya ce to ku hada da iyayen naku da ku, duk ku tafi aljanna. Kaga wannan babban fa'ida ce. Akwai wani da mutum da bai aure ba, ya zo kwanta bacci sai ga alkiyama ta tashi, kowa yana jin kishirwa, sai ya ga yara sun zo da kofi suna ba da ruwa. Sai ya ce shi bai a bashi ba. Yaran suka ce ai ba ka da da'a nan. Yana farkawa ya ce jama'a don Allah ai maza, ai gaggawa a aurar da ni, kada na mutu da wannan. Samun zuriya wacce za ta tallafa wa addinin musulunci yana cikin fa'idodin aure da mutum zai samu. Sannan na 12, samun sakano, nutsuwa da kwanciyar hankali, da kuma samun makoma a rayuwa mai kyau. Idan mutum ya aure, ya samu mace mai kaunarsa, mai son sa, suna da ilimi, suna da basira, sun san dadin aure, sun san wahala aure, sun san matsalolin aure, sun san yadda ake zama in an bata, sun san yadda ake shiryawa kafin a bata, sun san abin da ake yi. Ta fahimci aikin ta, ya fahimci aikin sa, yana tallafa mata a nata aikin, tana tallafa masa a nasa aikin, ya san ita barin sa ne, ita ma barin sa ne, shashin ta ne, shashin juna ne, to wannan zai sa kowa ya dinga mutunta kowa. Kuma sai ai zama na gaskiya, ba zama kawai na kalmomin baki ba, wanda za a ce ya wance, ya wance, ya wance, sai kuma an zo zama a gaba haka bane. To aure idan an gina shi akan littafin Allah, akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akan ilimi, akan basira, akan fahimta, akan kauna, akan tausayi, akan mutunci, akan biyayya, akan girmamawa, kai za ka ji dadin auren da danginka, ita za ta ji dadin auren da danginta. Kuma abinda za ku haifa zai amfane ku, ya amfani ƙasa, ya amfani al'umma, ya amfani addini, shi ma ya amfani kansa. Amma idan ba a samu wannan ilimin ba, to za a zo ai aure kai baka jin dadin auren, ita ba ta jin dadin auren abinda kuka haifa kuma ku kasa tarbiyarsa ku zo ku karawa al'umma matsala a cikin matsalar da ake ciki ya Allah muna roƙonka ka sa soyayya da kauna da rahama da fahimtar juna tsakanin ma'aurata masu matsala Allah ka gyara musu matsalar wanda ba su da matsala Allah ka kare ka su fada matsalar wanda suka yi ka sa musu albarka a ciki wanda ba su yi ba Allah ka sa su samu takware والسلام عليكم
وليد قد نما وسما انت الهنا انت المنى انت الدنا